This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Noma da Dalon da Niya da Murya Arewa. Haka kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim a yau ne daga da Salihu Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin na wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa mutanen yankin Middle Belt wato tsakiyar Najeriya sun ce suna nema su ware domin kafa kasar kansu. Idan kun biyo mu za ku ji hujjarsu. Sai kuma za mu kawo muku shirin da rashin tayi na Salihu Garba. Kana akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Kungiyar ISIS ta yi ikirarin cafke babban birnin Ramadi da ke kasar Iraki. Cafke birnin shine nasara mafi mahimmanci da kungiyar ta samu a wannan shekarar bayan ta yi kwana da kwanaki tana gwabza kazamin fada da dakarun Irakin. A nan Washington DC headquarters tsaron Amurka ta keta tabbatar da ikirarin da kungiyar ta yi. Tana cewa akwai shakku. To sai dai wasu da suka hada da mai magana da yawun gwamnatin yankin Anbar sun ce dakarun gwamnati suna arcewa daga cikin birnin. Tun farko dai Prime Minister Iraki ya gargadi sojojin kasar kada su bar filin daga amma su hada gwiwa da mayakan sa kai na Shiite su kwato birnin. Duk da hararen sama da Amurka da kawayenta ke kaiwa kan yankin, kungiyar ISIS ta sha kutsawa yankin har ma da har da ta ci nasara ta kwace garin Ramadin. Cafke birnin da kungiyar ISIS ta yi ya sa tana da tazarar kilomita 125 daga birnin Baghdad, fadar gwamnatin Iraki yanzu nan. Tun ranar Juma'a dai kungiyar ISIS ta daga tutarta a ginin gwamnatin karamar hukumar yankin. Bayan da ta daga tutarta ta ci gaba da tare da bumabumai har jiya Alhadi inda ta kashe sojoji 10 da 'yan sanda masu dimbin yawa. To sai dai kuma a wata sabuwa ita kungiyar kanta ta samu koma baya. Dakarun Suriya sun samu nasarar dakatar da mayakanta daga shiga tsohon birnin Palmyra mai dimbin tarihi. Dakarun Suriya sun kashe mayakan da dama. Birnin Palmyra dai yana wani wuri ne da mai dimbin tarihi kuma yana karkashin kungiyar kyautata ilimi da al'adu na Majalisar Dinkin Duniya.
Ukraine ta ce 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rasha sun kashe mata da sojoji uku kana sun jikata wasu 17 a wani sabon fafatawa wanda suka yi a gabashin kasar. Mai magana da yawun sojojin Ukraine Andriy Lysenko ya ce sojoji biyu sun rasa ransu sanadiyar wani bam da aka jefa kusa da garin Slavyansk da ke arewa maso gabashin birnin Donetsk inda 'yan tawaye suka yi kaka gida. A wata sabuwa kuma mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da kasashen Turai da Asiya Victoria Nuland tana Moscow babban birnin kasar Rasha za ta yi taro da jami'an kasar a wani sabon yunkurin ganin an yi amfani da yarjejeniyar da aka cimma. Za ta kuma gana da kungiyoyi masu zaman kansu a ziyarar ta kwanaki biyu. Bayan ta gana da jami'an Ukraine a Kyiv, Nuland ta ce fadan ya ragu. To sai dai ta ce ba za mu gamsu ba da wani sakamako ba har sai mun cimma tsagaita wuta gaba ɗayansa.
To kada a shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga Washington DC. Bayan ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 5 da suka cimma domin aiwatar da aikin jin ƙai, Saudiya da ƙawayenta sun so makai hare-hare a kan 'yan tawayen Houthi cikin ƙasar Yemen. Jela da aka kawo ƙarshen yarjejeniyar kuma wa'adin na cika, Saudiya da ƙawayenta suka shiga kai hare-hare a sansanonin 'yan Houthi da suke birnin Aden, birnin da ke da tashar jiragen ruwa. Tun ƙarshen watan Mayu, Saudiya da ƙawayenta suke ta yin lugudar wuta a kan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan ƙasar Iran. Tun a lokacin 'yan tawayen suke riƙe da birnin Sana'a. A safiyar jiya Lahadi, shugabannin siyasa na kasar Yemen suka soma wani taro a birnin Riyadh fadar gwamnatin Saudiya, inda suke tattaunawa da nufin samo bakin zaren warware rikicin. To sai dai babu wakilin ƴan Houthi da ya halarci taron. Dama can su ƴan Houthin sun yi watsi da manufar taron na kwana uku da suka hada da maido da shugaban kasar da duniya ta amince da shi, wato Abdurrabu Mansur Hadi kan mukaminsa. Ms. Hadi ya shaidawa ma'aikata taron cewa jama'ar Yemen suna jiran wanzar da zaman lafiya wanda ba zai yiwu ba sai an mayar da gwamnati da duniya ta amince da ita kan mulki domin ita ce halal. Abu na biyu shine a kwace makaman ƴan Houthi su daina fada. Ms. Hadi ya yi watsi da yadda ƴan tawayen suka kwace gwamnati bara bayan da aka cima yarjejeniyar yadda za a raba iko a kasar. Alkaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa kawo yanzu mutane 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar fadan da ake yi, mutane kuma 6,200 suka jikata, kana 450 suka rasa rayukansu.
Labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu haka mutanen yankin Middle Belt, wato jihohin tsakiyar Najeriya, sun ce sun gaji da abin da ake musu, don haka suna son zama kasar su mai cin yancin gashin kai. Zainab Babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar ƙabilun da ke tsakiyar Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta sa baki wajen ba da ‘yancin kai wa jihohin da ke tsakiyar Najeriya bisa dalilan da ta bayyana na kisan gilla da ake wa jama'arta. Shugaban ƙungiyar Association of the Middle Belt Ethnic Nationalities, Mr. Toma Jangdabo, ya ce sun gaji da kashe-kashe da ƙone-ƙone da ake wa jama'arsu, don haka suke buƙatar ɓallewa.
Mu na Middle Belt gaba ɗayanmu muna so mu samu yancinmu mu yi zaman kanmu, don ba za mu yi zama tare da mutanen da za su tashi da dare su yi kisan mutanenmu ba. Mutanen da an kashe tun lokacin da an fara ya fi 2,000,000.
Tun lokacin da aka fara waɗannan tashin hankula, ku masu ruwa da tsaki, stakeholders kenan, akwai wani mataki wanda kuka ɗauka domin ku ga ko kun sasanta ko kuma kun yi bincike akan abubuwan da yake haddasa wannan rikici?
Tun daga 1994 ana bincike wanda bai idda da komai ba. Shi shugaban kasa a lokacin Obasanjo ya kira mu duk zuwa Abuja. Ni na je na bada jawabi, amma wannan bai yi maganin komai ba har yau ana kisan gilla. Mun gaji da irin wannan zaman, ba za mu iya zama tare ba.
To amma wani shiri kuka yi na wato ku ware kanku?
Mu mutanen Middle Belt a ba mu zaman kanmu kamar yadda aka ba Sudan ta Kudu. Muna da arzikinmu a kasanmu, ba dole sai mai ba, ba dole sai da shanukai ba. Muna da arziki iri-iri, kuma mutanenmu sun yi ilimi, mu kuma muna da kayan arziki kamar su kusa da su sauransu sun yi yawa. Yadda za mu yi zaman kanmu? Yanzu za mu tashi ne, za mu je Majalisar Ɗinkin Duniya mu je mu ba su rokonmu, kuma mu ba su abin da za mu yi, mu ma za mu ware.
Shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilu da ke tsakiyar Najeriya kenan, Mr. Toma Jangdabo, da shike matsalar tsaro a yankin na tsakiyar Najeriya ya fi kamari ne tsakanin makiyaya da manoma. Kan haka na tambayi Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi ko ya suke sasanta al'ummomi a matsayinsu na masu ruwa da tsaki.
Babban abin da yake kawo matsalar tsaro din nan shine rashin hukunta masu laifi, saboda zaga cewa wasu nan sun aikata laifi an kama su kiri-kiri, amma saboda suna da uwa a murhu, doka bata iya hukunci akan su ba, ba iya hukunta su ba. To ganin haka sai ya zama da cewa shi wanda yake ga cewa an cutar da shi dinnan wannan an dauka mataki a kansa, shi kuma ya samu zuciyar yafiya ba, tunda ya ga cewa ga wanda ya karya doka ya kuma saba, ba a mishi komai ba, an bar shi yana zirga-zirgan sa.
A matsayin ku na shugabannin al'umma, me kuke yi domin ganin kun sasanta waɗannan al'ummomi?
Na farko akwai hanyoyi da muke bi wajen shugabannin addini, wanda a zauna da shugabanni na addinai na Kirista da na Musulmai. a gaya wa yayaro mutane da kan jama'a cewa zaman lafiya dinan fa yafi zama dan sarki kuma babu addinin da ya yadda da kashe-kashe babu addinin da ya yadda da tashin hankali sa'annan kuma tara shugabanni masu sarauta na wannan area din a gargade sa na kuma tara kungiyoyi na matasa har ma da na mata to duk mukan wayar da kai a cikin wannan saboda a samu zaman lafiya a wannan amma da zaran abin ya taso in gwamnati kuma za ta yi hobbasa ta hukunta mai laifi to da yardan Allah za su samu kwanciyar hankali kuma zaman lafiya
Ustaz Alhaji Ibrahim Barkin Ladi kenan ita ko shugaban karamar hukumar Riyom Madam Josephine Pio ta yi bayani ne kan irin sabon salon da maharan suke dauka
abinda mutane suna yi sai su zo su kokwashe kaya katifu da su kaji da akuyoyi da abinci in sun gama kwashewa sai su sa wuta cikin gidan ina kiran su in tambaye su ko yaya ni a matsayin leader na local government na zama uwa ne ma kowa ma manoma da fulani duka nawa ne kuma bazan daina kiran su ba bazan daina kuma magana da su ba zan yi iya kokari na in ga cewa mutanen nan wanda suna karkashi na sun yi zaman lafiya kuma a sake zama iri na da
duk da dokar hana yawo daga karfe 10 na dare zuwa 5 na asuba da gwamnatin jihar Plateau ta sanya kananan hukumomi 7 na jihar al'umma da dama na korafin cewa har yanzu ana kisan mutane a yankuna da dama na jihar lamarin da suke bukatar hukumomi su kawo musu dauki Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba mu shakata da wannan
Allah hada kan mu afirka mu soyuna su dan yaya ne ahrari sun sallo gan istimari mulkin san kai ba tahariri babban juyin nan ta nameri ya kawo daidai tartsari Ismail Azhar yayi aiki dan tumbuke turawan mulki da jihadin wahada ifriki Allah ya ji kan mutumin kirki da ya goge gun shanin mulki Allah hada kan mu afirka mu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana saban tsari na afirka na in kuru ma hakika gwarzona yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na baban ban shi yau daidai na haka ne tsarin Najeriya hada kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fari da bakin ifirikiya a gidansa yake Najeriya ga wan general da ya dau lamba da mazajen yau ba su dauka ba bai zindin kanshi ko dai ba yayyake haikan yayi galwa da afirka a yau ba a manta ba gaba sojojin Najeriya kun dau suna tarihiya daga sojojin ifirikiya tun farkon yakin duniya ku agaba ba kwacin baya waju ku da ya kara mafarkinsa da ya ganshi kamar shine fasha ga kambin zinare kansa ga fadawa da zagajensa yayi imani babu kamarsa manufar sa ya hargiza al'umma haka har da safitina da kusuma dan tawaye komai himma karshe na sakunya da nadama hada kai mu yanzu muke nema ni da salama a afirka guda haka al'umma ba raini sai ba da karama lallai ne kwango brazabil hada kai yanzu shine zabi inji gwarzo ya tashi wabi kiran hada kai labi daga mun sa afirkan akrabi kun tabbata yayan kirki kun girma ma kowane ifiriki kun tsarin kyakkyawan mulki kun tabbata yanci bil haqqi kun yi da zumunta bil sirki al'ummar kwango kasa daina asali kakan ku guda daina fatar mu zumunta da lumana haka kullu zumunci a amana hada kan mu afir kamu soyuna kamun tuna gwar zan mu dumun ba ya samu a hanya mai galba bun bar ku ka na rashi nai ba a kasarar
to madalla kada a shagala ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ne yanzu agogo ce karfe 3:15 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ba za karfi ne min kudinka kuma ka tashi kashe wato ka kashe su da hanya
garashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan filin Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin garashin tayi To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji da mu sarkin makiyar garki Abuja akan sana'ar kira. Yau zamu dora daga inda muka tsaya.
Zamu je kamar mataki na ƙarshe na wannan rantsuwar Alhaji da mu. Wace irin riba ko kuma wannan sana'ar ta rike ku ba fa shiga wannan matsananci ne na rayuwa irin wannan lokaci da ake shiga matsananci ne na tattalin arziki a ƙasa.
Mu dai insha Allah akan wannan sana'a gaskiya ba mu shiga wani matsanancin kunci mai yawa in dai za mu fito nan ko ba ka da kursi ta jiro daga gida insha Allah ka zo nan zuwa yamma in Allah da abin da za ka ci a gidanka ka sha ka cika suwa da yananka insha Allah ba ka rasa wannan yawa kuma wannan sana'a namu rani da damina ba za ka rasa ba da izinin Allah wannan sana'a namu ana samu
wato mana abinda ma yake bada mamakin da yake kusan har yanzu ana amfani da fartanya wajen noma kuma wanda mai dole sai da aska kuma dole ne kullum ana hulɗa da su wannan kuna jin saboda yawan bukatu na dole ne yake jawowa wannan sana'a take ta kanta tana da karatu
kware kuwa kware ai ko ga aikin gwamnati ma dole tana hada da mu saboda yanayin in ka dubi yanayin cikin Abuja akwai inda take yin ciyawa ko suna da mashin na tsaran ciyawa ko itace na sara wanda za a sara sama to inji akwai su da inji amma injin nan ba zai aiki a wurin ba dole sai an zo an sai gata da an je an tsara wannan itacen kuma dole za a sai fatanya ko a je a yi shukin fulawa ko a cire musu ciyawan da ke gidan ko kuma su sai langa-langa a yi fitikin hanya ga su dai da mashin da tractor da komai na fitiki da magani amma bai yiwuwa dole sun hada da sun zo nan duk shekara akalla da damina zuwa rani sai an sai langa-langa na sama da ko 1,000 ko 2,000 ma nan
wato fitiki kenan da ake
karin ciyawa still yanzu ma suna nan muna yin shi da rani muna tarawa da zaran damina ya zo ba sai ka tsaya ka buga ba sai ka dinga fitowa da sana sayarwa suna aiki ko fatanya ko kayan noma ba sai lokacin noma ya zamu kera mu ajira a'a muna kera tun da rani muna tarawa
wato wata kila abubuwan da kuka rage su ne irin su sakuga irin su masu irin su kibau da sauran waɗannan makama
to kaga kamar su takuba da masu da wasu kamar kayan fada haka ko na yaƙi mu a nan tunda kaga ba yaƙi yake yanzu ba to ba mu cika yin shi ba ma yin wannan amma ba wai ba mu iya ba ne mu iya amma ba ma yin shi sai dai in za a yi nuna kayan al'adun gargajiya muna iya yin su mu zauna mu gyara su mu tafi da su mu nuna ma gwamnati mu ma ga sana'anmu muna iya ta akwai lokacin da gwamnati ta taɓa ɗaukan mu nan ta kai mu old paragraph na Abuja
area
10 lokacin Hamza Abdullahi yawa oh minista mun taɓa zuwa wurin muka je muka nuna al'adun gargajiyar mu ba da irin wannan ba da irin na fata a nan gurin na zauna na kera lauje ne lauje mai kai biyu amma kota daya tsakiyanta da huka Bature ya tsaya ya dauki hoto na haye ba yana shan mamaki sai da sai ma wannan laujen da na kera a nan gurin na kera laujen na yanka na tun na hada shi yana kallo aka saba mun bayan na idan da wannan tashi ne wasu huta wurin wannan yaro nawa
Allah da mu zai cewa yanzu kamar yadda za a gane irin tsadar kayan kukuwa da ake sayarwa kamar yanzu fartanya da ake noma da ita a nawa take kaiwa kudin Najeriya
muna sayar da ita 400 akwai magirbi kuma wanda take sayar da ita
Shin kayayyakin ku duka kai da kuke sayarwa mutane ko kuma akwai masu tsari ne za su zo su saya su fita?
A'a, nan mu muke sayar da shi kuma muna kera, to amma dai ki kasan iyakanmu mu ne nan kawai makera cikin Garki village nan a duk area nan Abuja nan Garki mu ne kadai a nan sai wanda suke kauyen nan. To da yake kayan yana mana kadan, ana zuwa mana shi daga Kefi sai mu zo mu saya mu kara da namu. Muna sayarwa akon za lokacin za su fatanya 100 ko 200 ko 150 ga to babu sai dole sai mun abin muna kera kuma muna saya mu kara.
A ƙarshe gaba da wala don mu kike so gwamnati ta yi muku don ba wani bunƙasa sana'ar nan ba saboda sana'ar ce ta gado ko ba mu komai ba kuna nan, amma shin kuna buƙatar gwamnati ta shigo da hada kai da ku don wannan sana'a wata kila kare kinin naku ma rika ma fitar da kasashen ƙetare ana sayarwa?
To Allah mai yanzu gwamnatin tarayya muna roƙonta ta taimaka mana da kayan da za mu yi sana'a da shi na zamani wanda za a ci gaba a kan wannan sana'a namu na ƙira, abinda muke buƙatan gwamnati ce ta agaza mana da shi kenan. Hagan da ta agaza mana da shi kaga ba za a samu matsaloli game da yara ma wanda za su koyi ƙira ba. Yanzu kaga ba kowane yaro zai tashi, yara yanzu a nan gida muna da yara sama da 30 ba duka za su tashi su ƙira ba saboda makaranta. Da sun gama makaranta wanda za su watsar da aiki sai su kama aikin gwamnati abinda sai.
Akwai muhimmi abu da na manta, shin a ina ma kuke samu ƙarfin nan da dan da an ce mana daga makera na da daga zuwa kuma su kike har ƙarfi?
To mu kakanninmu da muka tashi da su sun mana bayani suna samu ainihin ƙarfin tama idan aka samo shi da suke mana bayani za su haɗa ice sai su zuba wannan tama a sama ice za a gina shata sai a zuba taman a sama ice sa kawo ice a zuba inda ka zan dalma sai a kunna mata wuta, an kunna wuta sai a mata hanya nan inda za ta taru in ta narke na sai ta dawo nan wurin ta taru na sai su ɗauko ta bayan ta daskare sai su tore su daddatsa ta su yi garma su yi fatanya su yi kifiyoyi su yi mashi su yi sa wannan tama ɗin bayan yayyanka shi za a sarrafa shi a yi fatanya a yi garma a yi masu a yi kifiya da wuƙaƙe haka yawa ta kuba duk da shi ake da.
Wato ne
da sunan zami ma duka na doki
haka
kuma kiran baki kire shi.
Na gane wato abinda nake nufi kaga dai ba kuna buƙatar wutar lantarki bane,
a'a
ku dai kuna amfani da wuta ce irin ta murhu, a waɗanne irin abubuwa kuke so gwamnati ta kawo don ta inganta ko kuma ta sanar ku da ƙarin sauri ta yi muku sauƙin?
To mu dai abinda muke so abinda gwamnati za ta taimaka mana shi kawai za a taimaka mana da ƙarfe ko kuɗi wanda za ta inganta mana ƙara inganta wannan sana'a na mu shi ne muke fata.
Wato kuma wannan kamfani na Ajakuta da ke kogi mai mulmula ƙarfe dan za a haɗa kai kuma kuna samun kayan aiki daga wajensu da za ku to haka?
Insha Allah inda da gwamnati za ta iya wannan to insha Allah in Allah da abin zai kawo mana sauƙi.
Ina da mun gode kwarai sai kun saki nan tawayin Allah.
To ma da na gode. Anjima.
Jama'a ƙarshen firar kenan. Mako mai zai dan ubangiji Allah ya kai mu za ku ji mu da wani matashi wanda yana karatun boko amma kuma yana koyon sana'ar kira. A madadin bakon namu Alhaji Adamu sarkin makirar garki da wakilin mu Nasiru Adamu Alkaya da Chubahiro Diodene wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya da alheri.
To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana tawayan tarho.
Assalamu alaikum DJ. Ni magana Bashir Kwanti kama da local gamman Kano State Nigeria. Ra'ayina da Allah ina yin kira ga shugaban kasa sabo zabe General Muhammadu Buhari ya adalci da dauri a kafa kwamitoci masu kula da kananan hukumomi a kasar nan saboda magana ta gaskiya kananan hukumomi suna cin wahala musamman talakawan cikin sa. Yi kasance babu ayyuka kuma karatun ya kudin talakawa su wannan abubu a matsayin ka na mai adalci mun san idan aka samu wannan da yardar Allah za a samu daidaiton al'amura. Na biyu kuma dangane da gwamnatin tarayya a daure kananan hukumomi a kai kudiri ga majalisa ko ta karamar hukuma a bata cin gashin kanta in rabar gida ya taso daga federal yanzu kada karamar hukuma domin a gabatar da talakawa ɗin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Bakura Ali ake karamawa daukar gamman. Wato a duk inda ya sa yanzu janye ainihin shingaye na folisawa a har yanzu dai a gaskiya bai da amfani a bari sai komai an samu ya nafa don suna taimakawa dangane da wannan tsale-tsale. Don gaskiya a ce an daga ɗin yanzu ba shi da wani amfani ba shi irin shawarar da zai iya badawa ke nan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna magana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sako na DOA ko kuma yana son ba da ra'ayina a kan mutanen da suka yi tafiyar ƙasa daga Jega garin Jega na jihar Kebbi zuwa Abuja ƙasa wajen ranar da Janar Muhammadu Buhari yau kusan mako ɗaya kenan suna wannan tafiya. Ubangiji Allah ya kai su lafiya, Allah ya mai su lafiya a cikin iyalinsu kuma Allah ya sa wannan taron lafiya a wasu su lafiya amma mu ɗan Allah da muna nan tafiya cikin mota nan gaba kusan ba da daɗewa ba. Na gode sashen na DOA. Kuna magana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice tare da Salo Garba.
Wani ɗan kuna barkin wake ya kai hari kan 'yan sandan tarayyar Turai da motar da yake tukawa. 'Yan sandan da ke aikin horazwa suna cikin jerin motoci ne a Kabul babban birnin Afghanistan. Lamarin ya auku ne kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa jiya Lahadi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku. Tuni ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar wani ɗan Birtaniya ɗan kwangila mai aikin tsaro da wasu mata biyu da suke gefen hanya. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta kara da cewa mutane kuma 18 suka jikata.
Da aka tam salsu. Haka muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji mu da wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki har da shirin nan na ilimi garkon ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Musamman shi Salu Garban da ya taya ni gabatarwa sai Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.